Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 23 ga watan Janairu na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaba na biyu mafi iko a Sudan ya gana da ministan tsaron kasar Habasha a jiya Asabar a wata ziyara da ba kasafai aka saba gani ba a birnin Addis Ababa daga wani jami'in Khartoum wanda ta zo cikin tashin hankula akan iyaka in ji jami'ai. Muhammad Hamdan Daglo wanda aka fi sani da Hemeti wanda shine nabi a majalisar mulkin Sudan zai kasance a kasar Habasha na tsawon kwanaki biyu domin gana da jami'an Habasha da dama in ji kamfanin lancin labaran Sudan suna. Sanarwar da majalisar mulkin Sudan ta fitar ta ce ministan tsaron Habasha Abraham Bailey ya gana da shi a filin jirgin saman Addis Ababa. Har ila yau ya samu tarba daga manyan jami'an gwamnatin Habasha da hukumomin leken asiri in ji shi. Daglo shine shugaban rundunar ta musamman ta RSF, wani rukunin da ake tsoro kuma mai karfi da ake zargi da aikata ta'asa a yankin yammacin Darfur. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya faɗi jiya Asabar cewa ya baiwa kasashen yankin Baltic da suka hada da kasar Estonia da Latvia da Lithuania izinin aika da na'urar kakkaɓo makamai masu linzami da Amurka ta kera zuwa Ukraine. Matakin da ke zuwa a daidai lokacin da Ukraine ke ci gaba da samun tashin hankali da makwabciyar ta Russia. Na hanzarta kuma na bada izini kuma mun bada cikakken goyon bayan canza wurin kayan aikin tsaro na kasashen NATO daga Estonia da Latvia da kuma Lithuania zuwa Ukraine don ba ta dama kare kanta daga cin zarafin Russia ba tare da wani dalili ba, in ji Blinken a cikin wani sako da aka kai a shafin Twitter. Blinken ya kuma gode wa tsaffin mambobin jamhuriyar Soviet kuma mambobin NATO a yanzu saboda dogon lokaci da goyon bayan da suke baiwa Ukraine. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban hafsan sojin ruwan Jamus ya sauka daga makaminsa jiya Asabar bayan ya sha suka kan cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ya cancanci girmamawa kuma Ukraine ba za ta taɓa samun nasarar kwace Crimea daga Moscow ba. Mataimakin Admiral K.H.M. Schombach ya ce na nemi ministan tsaro Christine Lambert da ta amince da murabus ina wanda zai fara cikin gaggawa. Ministan ta amince da bukatar. Schombach ya bayyana haka ne a wani taron tattaunawa da aka yi a India ranar Juma'a kuma an kafe hoton bidiyon a shafin sada zumunta. Kalaman na zuwa ne a daidai lokacin da Rasha ta tara dabban sojoji akan iyakokin Ukraine. Yunkurin diplomasiya ya mayar da hankali ne kan hana ta'addanci. Rasha ta musanta cewa tana shirin mamaye Ukraine. Daga ƙarshe adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da jiragen yakin ƙawancen da Saudiya ke jagoranta suka kai a wani gidan yari da ke ƙarƙashin ikon ƴan tawayen Houthi na Yemen ya haura zuwa ƙalla 82 da ake tsare da su, kamar yadda ƴan tawayen da wata ƙungiyar agaji suka sanar a jiya Asabar. A halin da ake ciki dai an daina amfani da kafar yanar gizo a ƙasa mafi talauci cikin ƙasashen Larabawa, yayin da dakarar rundunar ƙawancen ke ci gaba da kai hare-hare ta sama a Sana'a babban birnin kasar da ke hannun ƴan tawaye da sauran wurare. Hare-haren ya biyo bayan ikirarin Houthi na kai harin da wani jirgi mara matuki da makami mai linzami cikin babban birnin haɗaɗɗiyar daular Larabawa a farkon wannan makon.
duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Da shigowa zauren VOA. A yau za mu ci gaba da maudu'inmu akan illar da sace-sacen ɗalibai a makarantu ke haifarwa musamman a arewacin Najeriya. Kuma muna sauraron bayanan mahalarta zauren ne. Zan miƙa na'urar magana ga malami na gaba.
Assalamu alaikum. Sunana Buhari Nusa Kumriya. Ni ne shugaban kungiyar ma'abota kafafen yaɗa labarai da cigaban ƙasa. Alhamdulillah ina fatan alkhairi da wannan gidan rediyo mai albarka yake haɗa mana irin wannan gagarumin taro domin a samu bakin zaren matsalolin da suke samun damun ƙasar mu. Kuma ina yi wa man manyan baki barka da zuwa wannan zaure namu mai albarka domin ƙara fahimtar juna. A gaskiyar magana duk maganar da zamu yi dakta ko sai mu ce ya riga ya gama yin ta sai dai ba a rasa dan abu ɗaya biyu da zamu iya faɗi ba duk da dakta ya gaya mana matakai guda hudu muna jira muna sauraron sa mu ji wannan sauran mataki na biyar din nan a gaskiya dukkan wanda ya dubi al'amuran tafi da tsaron Najeriya kamar inda dakta ya faɗa sai a ɗauka da wasa ake yi gwamnati take yi. Za ka ga cewa gwamnatoci hudun nan da dakta yi mana bayani a kansu yankin nan da muke zaune a cikin sa na arewa wadda za a iya cewa wannan fitina ta fi addaba wannan yanki namu kowane yanki mutanenmu ne suna da rinjaye a waɗannan matakai guda hudu din. Wanda sai ya ga cewa kuma zaman nan nasu a guri mu bai amfane mu da komai ba. Dan na tabbata da wani yanki ne ake samun irin abubuwan da ake samu a yankinmu na arewa. To ina ganin cewa da a yanzu ba a wannan halin muke zaune a ciki ba. To ya kamata shugabanninmu su sani, su ji tsoron Allah, su tabbatar da cewa waɗannan abubuwa Allah zai tambaye su akai. Su koma abubuwan da ya kamata su yi na kishin mutanansu da sanin darajar mutanansu ba dan komai ba shugabanci ne abu ne mai wahala. Za ka ga da yawa kamar yadda ɗan uwana ya bayani kafin a kai mutum a bashi wani ministry ko kuma a zaɓe shi a wani matsayi za ka ga yana ta ihu yana ta ɓaɓatu a kan sauran waɗannan ma'aikatu da suke zaune. To amma kuma zai ga ana zaɓansa ko kuma ana kai shi wannan gurin sai ya ga abin ya zo ya lalace fiye da yadda ake da shi a baya. To kaga wannan abun dubawa ne. Ni ina ganin cewa ba yanda za a yi in dinga rubuce-rubuce ko kuma in dinga surutu akan abubuwan da suke faruwa kafin in zo guri. In na zo guri in na ga abun zai lalace fiye da yadda na same shi, ai gwamma in sauka in ba waɗanda za su iya su zo su yi waɗannan abubuwan shugabancin. To amma sai ya ga cewa waɗannan mutane duk in aka ba su kaga abun ya fi da lalacewa kuma ba wani abun da za su nuna maka cewa suna yi na ƙoƙarin cewa akwai hanyoyin da ya kamata a samu bakin wannan zare. To gaskiya wannan babban matsala ne shugabanninmu su ji tsoron Allah su tabbatar da cewa Allah zai tambaye su akan al'amuran nan da suke gudanarwa. Muna yawa dakta fatan alkhairi duk da mun san yadda halin da ƙasarmu take ciki amma bai tsorata ba yana faɗin gaskiyar abin da yake faruwa a ƙasa. Muna yi masa fata alkhairi muna kuma addu'a kuma Allah ya ƙara kawo mana irinsa domin ƙasarmu ta samu salama.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Sunana Ya'u Yakubu Yobe, shugaban kwamitin tantance mambobin kungiyar ma'abota kafafen yaɗa labarai da cigaban ƙasa. Ni ɗan asalin jihar Yobe ne, ƙaramar hukumar Fika, wanda ire-iren waɗannan abubuwa ibtila'in da yake faruwa a arewacin Najeriya sun faru a jihata ta haihuwa. Abu na farko da nake son in ja hankalinmu a nan shine wannan maudu'in namu maudu'i ne wanda ya mana tambaya akan illoli na sace ɗalibai daga makarantu da muke fama da su a arewacin Najeriya. Sannan tambayan da nake so in ma ƴan ƙasa ko in ce ma gwamnatin ƙasa shine wannan matakai da duka ake tutiya da su kusan zan iya cewa ragamar waɗannan abubuwa duka suna hannun 'yan arewacin Najeriya. Sannan kuma sai gashi illar kuma tafi addaban mu da muke zaune a arewacin Najeriya. In muka koma a ɓangaren ilimi da ake bamu koma baya a kansa dangane da sace dalibai ko kuma da fama da muke da zaran mun ji an sace wani dalibi a wata makaranta sai kaga an kulle wata makarantan ko kuma jiha baki daya an kulle wannan makarantun jihan to ina kallon kamar ministan ilimi in a bangaren matakin gyara ilimin arewa ne ministan ilimi dan arewa ne in muka dawo bangaren tsaron mu shugaban hukumar sojojin kasa da DSS shugaban hukumar yan sanda duka yan arewa ne sannan sai gashi shugaban kasan kansa dan arewaci ne manya-manya da muke da su a arewacin Najeriya ba za su kirgu ba amma kuma sai gashi manyan arewa suna so su zame mana arkon su arko ne na kifi wanda daga ruwa sai mai mannan ko wuta ne dama to kaga in suka yi waiwayin baya su tuna cewar a zamanin da su suka yi nasu karatun waɗanda fa suka gina mana kasar ba su gina mana kasa akan bambancin kabila ko yare ko bangaranci ba in muka yi duba ba na mantawa ranar da aka yi bikin cikar Najeriya shekara 60 da na hau yanar gizo na bibi tarihin wani jawabai da Abubakar Tafawa Balewa ya gabatar wanda ya gabatar da wannan jawabi babu maganan bambanci a ciki to amma abun tir da Allah wadai wai manyan mu na arewa su rasa abin da za su yi sai dai su assasa mana kabilanci da bangaranci wanda kiran kansu da wata kungiya ta gwamnoni wai yan gwamnonin kungiyar gwamnonin arewa suna tutiya da ba sa son mulki ya koma kudu su ma kungiyar gwamnonin kudu wai suna bugun kirjin cewar su yan kungiyar gwamnonin kudu waɗanda suke kishi saboda talakawan su amma kuma wai ba sa son mulki ya dawo bangaren arewa wanda a wannan tarihin da na bibiya na su Abubakar Tafawa Balewa wanda akwai ɗaya daga cikin shugabannin kasar nan dan kudu ne Namdi Azikiwe wanda suna tafiya a Tawaga yazo ya tarar da al'umma ya dauki wani abu waɗanda ya bibi kan al'umma ya rarraba musu wannan abun yaga wani yana sai a gefe bai sai a mishi wannan abun ba sai ce zo kai ka samu yace bai samu ba wani daga cikin yan tafiyar Tawaga sa sai yake cewa kai dan ina ne juyawan su ke da wuya ya sa maryaza a ido yace masa ba na son ƙara jin wannan bincike daga bakin ka ai dan Najeriya ne to dan haka babu bambanci tsakanin dan kudu da dan arewa to amma sai gashi manyan mu sun assasa mana wannan abu a cikin zukatan mu wanda gashi ta kai mu ga haifan da mara ido dan yanzu muna tutiya cewar shugaban kasa dan arewa ne ministan tsaro dan arewa ne ministan ilimi dan arewa ne amma kuma gashi yau ilimin a arewacin Najeriya yana so ya gagare mu tsaron a arewacin Najeriya ya gagare mu wanda da bana mantawa a jiha ta ta Yobe wallahi alazim na sha kwana a shingen sojoji ina ji ina gani ga ni ga gab da shiga cikin garin Fataskum amma na sha kwana a shingen sojoji daga karfe 8 da rabi akwai lokacin da karfe 8 da rabi na isa wannan shingen sojoji amma wallahi san da na kwana garin Allah ya waye to kaga ina kira da jan hankali ga shugabannin mu da su sanya tsoron Allah a cikin zukatan su sannan su sanya cewar kasace a gaban su ba bambancin siyasa ko bambancin bangaranci ko bambancin addini ba so dan haka sannan abu na karshe kusan ina da tambayoyi a doctor da kuma shi to alhamdulillah
assalamu alaikum sunana Mustafa Dawud shugaban MMN Nigeria ni ba dogon jawabi zan yi ba amma shi me ranka shi dade ya riga yayi magana cewa su shugabanni yawanci sun san inda abubuwan suke kuma sun san me yake faruwa to a dauki mataki mana kan su amma ba ka ba kullun a zauna a ta musu magana a ta musu magana a lokacin magana ya wuce wai a makaranta ne an gama theory sai za a yi practical an yi theory kullun muna cewa sun yi ba su kyauta ba sun yi kaza ba su yi ba sun in kuka musu haka watakila za su dauki mataki
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Riyahi Sani daga Jos Zamfara State ni gaskiya ba wai zan yi kira ne ga shugabanni ko manya-manya ba a zan yi kira ne ga talakawa da kuma ƙauyawa kawan mu haka saboda an fi shekara nawa an yi kira ga gwamnati an yi kira ga manya an yi duk ba wanda ya yi amfani to ni kiran da zan yi ne akan ƙauyawa da talakawa irin mu mu dawo mu gane cewa manya-manyan ƙasar nan ba wai suna son mu bane ko suna yin mu a'a duk abin da za ka ga sun yi akan aljihunsu suke yi ba a dan al'umma ba
saboda abubuwan da suke faruwa yanzu kamar jihar Zamfara, jihar Katsina, Sokoto, Neja, Kaduna, sitat din nan da ni karanta maka, ina da hujjojin da zan ce maka gaba dai gwamnatin su inda take aiki inda zaka ce ka san gwamnatin ya kanu da gwamnati sai in ka shiga cikin state, amma in dai kai dan kauye ne to ƙarya ne ka ce ka san gwamnati, gwamnatin ka ita ce yan ta'adda, su suke shari'a, su suke komi. Ni abinda ma yake ban mamaki da abinda ka bani haushi wani bi in niji sai ka ji an ce wai an hito ana zargin hakimi ko dagaci ko mai unguwa ko wani abu, wai ana zargin da sa hannu ne cikin yan ta'adda dan dai an hi karhin shi ba ya da zai yi. To idan da za ka yi wani tunane mai sauraro, ya za a yi a ce dagaci da sa hannu ne hukuma mai anguwa ko hakimi, inda ga gwamna shi zai je da kai ne kafa takane-takane ya zauna da mutanen nan face to face ya gan shi su gan su su yi magana, ya tashi ya basu ya taya ta balle kai mai anguwa wanda yau yan sun ga dama kamar abin da yake faruwa jihar Sokoto yanzu da jihar Zamfara, wani wuri suka zuwa su sabke hakimi su nada nasu sunan shi a hakimi na yankin gaba ɗaya. To kuma a haka sai ka ji an ce an dawo ana ganin lehin mai anguwa ko mai gari ko mi. To talakawa da sauran yan kauye ina kira gare ku akan cewa mu sani wa duka shugabanninmu ba kaunan mu suke yi ba domin Allah, ba su kauna wani talaka ko wani wanda a kauye a kan su suke kauna, saboda duk wani abu da za su yi ta su ce muku suna kauna lokaci ne in na zabe, yanzu ma an kai lokacin da zaben ma kuri'a ba unhwani ta kai ba, ko da za ku zabe sun riga sun gama rubuta abin da an ra'ayin su sai dai su zo su kaddamar, don haka kawai mu hita batun su mu basu da Allah, za mu koma hannun Allah, za mu koma babbaffa da wanda ubangiji ɗaya sai ta shi magana, mu basu da Allah, Allah ya muna sakayya.
Assalamu alaikum, sunana Abdulkadir Siraju. Akan maganan da sauran ƴan uwanmu suke yi akan kidnapping din yara, to iyayen ku su ma suna kulawa suna dan ajiye yaran su a gida a unguwanni, haka da ka gani yaro a bayan maman shi ana kokowa da a sace shi. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum rahmatullah. Sunana Sambo Jibril Sambo Jada, ni ne assistant coordinator na kungiyar muryar mabota kafafen yaɗa labarai da cigaban ƙasa. To ni dai da farko dai abinda zan faɗa, mu ƴan ƙasa mu muna buƙatar zama ƴan ƙasa nagari, muna son zama ƴan ƙasa nagari tukunna, don daga cikin mu ne ake samu shugabannin gabaki ɗaya, don ba zama ƴan ƙasa nagari ba haka ko ba za mu samu shugabanni nagari ba, ta farko kenan. For example, bari mu bada misali, yanzu in ka je gidan mai wanne ne attendant wanda suke kan famfo, zaka samu talakawa ne, amma zaka samu suna matsi vita. To su yan ba su shugaban sune za su yi adalci, muna da namu ma dan awo talaka ne, in yazo awo sai ka same sa ya sa babban yatsancin kwano awon ne, don me ya toye mudu, sannan shi aka ba shugaban zai adalci bai zai ba, to mu karan kanmu ma muna da nan matsala. Sannan abun da yake banci lamari na tsaro, mu duba akwai makodan biliyoyin nerori ake warewa bangaren tsaro, especially akwai intelligence report kafin abu ya auku sai an bada report kaza zai auku wuri kaza, me yasa jami'an tsaron ba sa daukar mataki da kafi abun ya faru. Na gaba mu duba kwana-kwanan nan aka kidnap wasu yaran mata a wata secondary school a nan Neja State, nake ji jiya ne ko shekaran jiya, kafin nan su zo sai ne suka aida sai ne suka aika sako kan cewa za su zo su saci yaran matan nan, kuma sun sanarwa jami'an tsaro ko ba matakin da aka dauka akai, sannan har aka ji akai wannan kidnapping ne aka bibi yaran nan. Shin su wayannan su kam haƙƙin tsaro ba su da haƙƙi ne akan gwamnati ta ba su tsaro? Muna biyan tax da wannan kudin tax da ake biya da shi ne ake amfani da shi ake abun nan ake biya jami'an tsaro ake budget da komai da komai. Sannan kawai manta kowane shekara akwai space center Obasanjo space center wanda aka kowane shekara an ci an harbe taurari jan adam guda kaza, why not tunda ana harban taurarin nan duk wancan in har territory under Federal Republic of Nigeria ne, duk kungurmi da yaji suna capture abubuwan da yake wakana aure ne, sannan kuwa duk shekara ana musu budget. For example yanzu an ci kidnapping mutum a Niger State ko wata local government kaza, nan take ba za a kira Obasanjo State Center a ce a yi capturing so-so latitude da so-so longitude a duba me yake wakana aurin ba? To me aikin su mu ƴan ƙasa, ya kamata mu fita mu tambayi gwamnatin tarayya, mu tambayi asali wanda yake kula da wannan hukuman din me aikin su, sannan da security agencies shin ko ba su hada kai da wannan ma'aikatan ba don su taimaka musu wajen samun bayanai abubuwan da yake faruwa a ƙasa gabaki daya? Wannan ya kamata mu zanna
ka baki dan mu yi wa gwamnati tarayya wannan mu yi wannan tambayan a ba mu amsa mu tambayi wannan dijin na wannan ma'aikatan su ba mu bayanai da kuma jami'an tsaron gabaki daya mu tambaye su shin ko ba su hada kai da su wa'annan abu na space center ne assalamu alaikum wa rahmatullah
yau ma da bayanan Sambo Jibrin Sambo Jada zamu dasa aya a yau sai Allah ya kai mu makon gobe zamu ci gaba a madadin kowa da kowa da ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abo da ya daidaita sautin shiri ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binne
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni muna tare da wani malami ne mai tallan guru malam ko menene sunanka
Muftar Muktari
malam Muktari to malam Muktari kaman daga wace jiha kake a Najeriya
ina jihar Kebbi
okay daga jihar Kebbi kake a cikin garin Kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma
ina karamar hukuma a birnin Argungu
a birnin Argungu to gashi nan na ga kaman kaina sana'ar sai da gora ne a nan birnin tarayya Abuja wani binni ne da ake ganin kaman binni ne kawai na ma'aikatan gwamnati ashe sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan kananan sana'o'i kaman me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro
gaskiya alhamdulillah bakin gurgurdo dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocin mu bakin gurgurdo alhamdulillah mun gode Allah
to ganin cewa kana wannan sana'a ta goro shin baka yi karatu bane na boko
gaskiya ban yi karatun boko ba ko ba haka ba ban yi ba amma arbi na yi bakin gurgurdo dai na yi kwarai kuwa
to menene ba ka sha'awa da zuwa birnin Abuja
to gaskiya yanayin abin da ya bani sha'awa daga ciki ina daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema suna kuma gida kuma suna samun abin da suka ji da shi lahiya
to wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi sai su ce kaman menene yasa baka zauna a gida ba dan ganin cewa kai wannan sana'a ko kana ganin cewa anan abinda kake samu yafi kaman abinda zaka samu a can gida Argungu
gaskiya abinda muke samu nan yafi abinda ake samu a gida sannan idan a gida ne kaga abinda zaka samu in kana samu naira 1000 a wuni to nan Allah ya da akallan dai ko baka samu ka samu 2000
to yanzu kaman wannan yanzu wannan goran naka wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne
gaskiya wannan kallan zai kai naira 700 zuwa 10
to a rana kuma kana samun kaman a ce nawa
to wani lokaci kana iya ka samu 6000 4 8 duk kana samu a wuni daya wani lokaci zaka samu ma fiye da haka din
to birnin Abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani in na kai maganar wahalan sha'ani wahala ne yana da wahalan sufuri da kuma maganar muhalli gurin zama kaman a ina kake zama a wannan birni na Abuja
ina zama a cikin area a Sokoro wajen AIT Junction ina cikin wannan line
to kaman kana haya ne ko ku kana zama ne a wani gidan wani dan uwa
yawa gaskiya ba haya nake ba ina tare da wasu mutanen mu ne albarkacin su ne nake samu amma ina zauna a wurin
to kaman wani lokaci kake dauka kamun ka koma gida Argungu
kaman misali irin nazo lokaci zan samu wata daya ko sama da haka din duka zan iya irin sati 7 zuwa 8 zan yi wani lokaci zan yi sati 9 ko zuwa 10 hakan nan sai in koma gida
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida Malam Sale
Na kala fa
wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ki muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.